Assalamu alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Abida Bahari Auda
tare da ni Zahra Aminu Fage
Kradan Laraba shirye yau da gobe da bagadade akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci da gari idda a yau ba 7 ga watan Disamba na shekarar 2022 sabi bagadade akan fasahar hada sauti
haka yake masu sauraron mu muna tafa da karin bayani
A cikin shirin dabi da yau wakilin Sasha Hausa ta tattauna bada da basari a zauren tattaunawar bu sadda za mu ziyarci filin kwalabar bu
sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe
Jaba Abbas saurari ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya bidda tare a Abuja inda wakilin Sashi Hausa Shamsiyya Hafsa Ibrahim ta tattauna da bako a zauren tattaunawar mu
To mai sauraro a kai tsaye ga mu tare da wani matashi wanda ya kware a fannin sauti idan aka ce sauti wani zai tunani menene wannan sauti kila ko na kida ko kuma na gargajiya da dai sauransu amma mallam barka da warhaka barkan mu da saduwa a cikin shirin
barkan mu da warhaka
to zamu so ka gabatar mana da kanka
sunana Habib Mu'az ni dan jarida ne kuma mai aiki ne a harkar fina-finai so na recording sound na recording motion pictures wato hoto mai motsi kenan
haka la'akari da irin wayannan abubuwan da kake gabaki ɗaya da ka zayyano mana su to in zaka yi mana ƙarin haske a dangane da sauti da ake da su muna da sauti irin na gargajiya na dawon da mun sani kila za a dan bubbuga wayansu abubuwa ne
kai da sauransu
yawa to amma a yanzu kuma sai ka gani an samu ci gaba musamman amfani da irin na'ura mai kwakwalwa ana samun sauki wajen hada sauti da sauransu ko zaka yi mana ƙarin haske dangane da ire-iren sautin da muke da su
wato sauti dai shi dai wani abu ne da ake amfani da shi wajen kaman isar da sako kaman yadda zaki ga ake amfani da shi hoto mai motsi film kenan ko kuma jarida ita kanta ai amfani da ita wajen isar da sako haka shi ma sound ake amfani da shi yasa with the advent of make it a suna shigowan yanayi na zamani da ci gaba da sauransu aka samu dama da za a iya yin kamar radio da sauransu so she sound tunda to sauti kenan ko da irin sanarwa za a ce kenan zaki ga masu sanarwan sun tafi cikin gari wasu su dauki meke da suna kalangu su shiga cikin gari ana kadawa don a janyo hankalin mutum sai a gaya mai dauki ga sakon da ake dauke da shi so har yanzu ya kawo wannan zamanin abinda ake amfani da sound ayi kenan dan a isar da sako basically wani irin sako ake so a isar ana isar da sako ne dan a samu canjin yanayi ana isar da sako ne dan a samu a inganta rayuwar dan adam ko a inganta zamantakewa ko kuma a ce mutum ya koyi wani abu sabo wanda zai inganta rayuwarsa har yanzu har gobe abinda ake amfani da sound ayi kenan
to amma an samu ci gaba idan ka kwatanta da yanayin da ake isar da sakon da sauransu yanzu an samu ci gaba inda ake amfani da fasaha yanzu sai kaga matashi ya kware dan abu kawai zai hada 1 2 3 ya hada sauti mai dadi wanda kowa zai iya saurara ya ji kuma sakon ya isa yanda ya kamata
sosai wato shugowan zamani ya saka sound ko in ce aikin sauti ya sa ana yin kaman waƙoƙi ba wai a can baya ba a yi ba, ana yi amma za ki ga kawai ana yin shi live ne, za a je kawai a yi shi a lokacin ne ya kai ga an kai ga an samu technology da za a iya recording kaman a tape kenan. To yanzu kuma sai aka dawo ba wai kawai a recording a tape ba, za a yi shi digitally, you know, a saka shi a binary kenan, kaman 0 and 1 din nan da ake amfani da shi a computer, you know, kuma a saka shi a computer kuma a sai da shi ma a duniya. Zaki ga matashi ya zauna a ɗakin shi, wanda dan karamin ɗaki ne a lungu, zai buga kiɗa kuma zai yi waka da fasaha shi, kuma yazo ya saka ta a yanar gizo. Sai kiga matashi yana da ɗakin shi kuma yana samun kuɗi. Ki dinga mamaki, shin ma wani sana'a yake? A'a, ya amfani da basirar shi ne wajen sarrafa ko wallafa wani sauti da muryar shi da kuma kayan kiɗe-kiɗen nan da ake amfani da su na zamani wajen creating wani abu da zai ƙayatar ko kuma ya entertaining mutane.
Wato an samu su wajen nishaɗantarwa.
Yawwa, wajen nishaɗantarwa, kuma sai nishaɗantar da kyau don kuma a sami.
Wato a takaice dai an samu cigaba sosai idan aka kwatanta da da.
An samu cigaba, duk da idan aka samu cigaba kuma za ki ga yawanci yana zuwa kuma da irin nashi ƙalubalen. Yawanci ƙalubalen da ake samu da music din ko kuma in ce entertainment din, nishadantarwa, yawanci ƙalubalen da ake samu a nishadantarwan shi ne mutane suna yin sautin ba tare da manufa ba, ko kuma in ce manufar ta zo a karkace, yadda zaki ga ana isar da sakon amma isar da sakon yana kuma gurɓata tarbiyyar mutane.
To menene kake gani ya jawo haka? Za a iya ce zamanin ne da ya zo da haka, ko kuma dai yanayin amfanin mutanen ne?
Eh, to na farko zan iya cewa sanin menene zan yi amfani da wannan baiwar da Allah ya mun shi ne. Kin gane, ai idan aka ce Allah ya baka baiwa, na farko tukun me za ka yi amfani da ita, ta wace sida za ka yi amfani da shi, abin da ya kamata mutum ya tambaye kanshi kenan, don komai da manufa ake yin shi. So idan mutum ya zo yana yin kaman sauti, kowane irin sauti za ka yi, idan ba zai isar da saƙo da zai canja yanayin tarbiyya ko ya improving ya inganta rayuwar mutane ba, za ki ga ya karkata ya koma wani abu daban. So shi yasa ake samun mutum ya zo da basirar shi ne, amma basirar kuma saboda bai samu shawarwari yadda ya kamata ba, sai ki ga ya karkata ya je yanayin abin yadda zai iya gurɓata tarbiyya. Amma idan da mutum zai samu shawarwari yadda ya kamata, ya samu kuma ilimin abin yadda ya kamata, shin idan da ake yin sauti a duniya, ake nishadantarwa, ake faɗakantar da mutane, ake isar da saƙonni, idan mutum bai samu wannan abin ba, kin ga gaba ɗaya kawai zai zama na kawai sai dai.
To da yake kayan batu akan maganar da ya shafi ilimi, shin koyan sauti ma sai an je an koye shi ne musamman na wannan zamanin, ko dai kawai ko baiwa?
Wato shi sauti ai makaranta ne ma ake yi, zama ake yi sosai a yi makarantar sa, wato a koye shi kaman yadda zaka koyi rubutu a bacha, da haka zaka koyi rubutu, meke da suna creating sound. Sound ne shi menene ma sauti? Inda babu sauti ma da akwai sauti, kuma za a yi amfani da wannan abin don a isar da sako. Shiru ma sauti ne. So inda ake amfani da ilimi, za ki ga ana amfani da wannan abin ma a isar da sako.
To a irin abubuwan da ake amfani da su kamar misali wajen samar da sauti musamman na wannan zamanin, za ka iya ba mu irin misalai? Don yanzu ana samun sabbin abubuwa, sabbin fasahohi, sabbin na'urori da ake amfani da su.
To kin ga kaman shi sauti da kike gani, wato sai dai kawai a ce yana samun kaman cigaba in such a way that za ka iya ɗauko shi daga cikin computer ka dawo da shi kan keyboard, ba tare da ka ɗauko kaman kalangu yanzu, ba tare da ka ɗauko asalin kalangu kana bugawa ba, za ka iya ɗauko shi daga kawai cikin computer, saboda an sampling ɗin shi, an haɗa shi, an buga shi ne, sai aka recording ɗin shi aka ajiye a cikin computer, aka gyaggyara shi, yawwa, aka sarrafa shi yadda za ka iya ƙara ɗauko shi kuma.
In ka ce ɗauko shi daga ina za a ɗauko?
Yana nan an ajiye, an storing kenan, an saka shi a wani wuri dai yadda za ka iya ɗauko shi kuma ka dawo da shi ke a cikin computer ga hard drive, za ka iya ɗauko shi ka dawo da shi ka ƙara buga shi, kuma ka buga shi ya baka sauti kala-kala.
Ina da tabbacin cewa kai ma ka je makarantar nan ka samu ilimin. Shin ya abin da wuya ne?
To gaskiya abu ne da zaka dinga karanta shi kamar yadda kake karanta physics. Kin gane ai?
Wato kamar yadda ka ce makaranta ce koyan sautin shi kanshi.
Sosai, zaka dinga hadda mathematics a cikin shi.
A koyan sautin?
Sosai. kuma ka koye shi in such a way that a cikin yanayin da zaka iya bada shi yadda ba zai damu kunnan mutum ba. So sauti da akwai sautin da zai amfane ka, da akwai sautin kuma da zai illata ka. Shi yasa ma a duniyar da aka ci gaba ake amfani da sauti a matsayin wani na'ura da za a yi yaki da mutum da shi. Da akwai sound for war, zai illata ka ne, zai kashe mutum. Sauti kenan, sautin da za ka yi amfani da shi wajen yaki. Da akwai irin wannan sautin, da akwai kuma sauti da za ka yi amfani da shi wajen canja yanayi, ko ka sa mutum ya ji daɗi, ko ka sa mutum ya shiga cikin wani yanayi na kunci, ko ka sa mutum ya shiga wani yanayi da kawai zai ta dariya yana wannan. Duka da akwai irin wannan sautin.
Aka kila ko da akwai wani sauti da kai maka kila koyi da kanka, ko kuma ka dauko daga na'ura kamar yadda ka bayyana mana kai amfani da shi tunda wannan fannin ka kware.
Eh, to gaskiya kan da akwai sauti kala-kala, amma ni na fi so na creating sound daga farko, wanda zai zama na kaman da akwai originality a cikin irin sound din da nake creating.
Okay, kana nufin akwai wato sound din da mutum zai iya yi da kanshi, kuma akwai wanda zai yi wanda kila ko wani yayi, ko kuma
kaman ka dauko fasaha wani kenan ka kara wallafa ta. Amma ni gaskiya ban cika irin amfani da irin wannan sound din ba, na fi so na creating da kaina, na dauki kayan aiki na, na je na recording, idan na recording sai na dawo sai na wallafa na sarrafa shi yadda nake so. Na fi son na creating irin wannan sound.
Lama sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
Misali yanzu idan ka lura akwai matasa da yawa masu baiwa, amma ba su samu damar samun irin ko horo, ko kuma a koya musu kila kamar yadda kai ka je ka koya ba. Koya za ka ma kwatanta ire-iren mutanen?
To gaskiya dai a cikin mutanenmu, na farko da itukun shi ilimin sauti din ana da shi, wai ba a da shi ba, amma dai gaskiya ba a da shi yadda ya kamata a yi amfani da shi yadda a duniya ma za ta karbu da kyau. Tunda da akwai kaman standard practice, yanayin aiki cikin tsari wanda duniya ta karbe shi bai daya, wanda ya karba a duniya bai daya, wanda so yanayin aikin ne. So gaskiya zaki ga muna creating irin wannan sound din, ko a ce sound for film, sound for entertainment, irin music ka da ake playing da wide sauran su, duk ana creating. So yawanci ana creating ne saboda kawai mutum ya ji wani dan ungwan sa yana yi, shi ma bari ya je kawai ya koyi yadda ake bubbugawa, ba wai tare da ya koyi me yake da suna ilimin ba. So suke ga ana creating, amma usually suke ga abun kuma yana distorting a kunnan mutane. So in ka kai shi inda a professionally ake playing music, for instance ka dauki wasu music din muka kai wajen, ana saka za a cire sabina mai yana piercing kunnan mutane ne, mutum ba zai saka ka ji dadi ba, sai dai ya saka ma cikin kunci. Amma kuma akan yi sa'a sai kuma a creating music din da za ka ji yana da irin quality sound, yana da za a iya playing din shi kusan a ko'ina.
Haka to idan mutum yana so ya samu wannan wato ingantaccen sauti, ko kuma yanayin amfani da abubuwan,
so kamata yi a zauna a ce ko a schools, makarantu da ake da su, tunda da akwai matasa da yawa, da kusan ina ga a arewacin Najeriya zan ce yanzu dai kan babu gidan da za ka shiga, a cikin wannan gidan ba za ka rasa wani matashi da yake son yayi music ba, sai malamai ko kuma masu shugabanni kenan zan ce, sai su kalli irin wannan matsayin da Allah ya kawo mu na zamani, sai a ce okay, to bari mu creating yadda waɗannan matasan za su dinga zuwa suna koyon wannan abin a makarantu. Amma babu wata makaranta guda ɗaya da zan iya cewa a arewacin Najeriya da take koyar da music, dinga kalubale ne babba. To a ce an creating irin wannan opportunity, wannan damammakin kenan da za a iya zuwa makarantu a koyi music din yadda ya kamata. To zaki ga kuma yanzu an daina yin music kowane iri. Ko kwanan nan an yi wani mawaki ya yi wani music da aka zo aka ce ma ba a so a ƙara jin shi a gidan radio, ba so a ji shi ana playing din shi a ko'ina, saboda me? Saƙon da wannan music din ya kunsa. Gashi dai da mutane suna jin daɗi su yi rawa su girgiza su yi wai da sauransu, amma kuma ba saƙon da ake so ya isar ba. So kin ga ashe tunda ana amfani da shi sautin nan a masallatai, ko da kiran sallah ne, ana amfani da shi a wajen taro, ana amfani da shi a wajaje daban-daban. So sai a dawo sai a inganta yaya matasa suke iya samun ilimin wannan sautin. Kinga zai kuma zai amfani al'umma kenan.
To bisa ga duk waɗannan bayanan da kai, hakan na nuni da cewa ba a iya samun rayuwa mai daɗi ba tare da sauti ba, kamar yadda ka ce kila ko ta muryar mutum ko ta wani abu da in ka buga ka isar da sako da dai sauransu. Rayuwa ba ta taɓa samun inganci ko daɗi ba tare da sauti ba. Shin to ya kake hasashen fasahar sauti a nan gaba?
Wato abu ne da ya zo kuma zai canja wa. Allah ya samar mana wannan daman da ko mun ki ko mun so, shi harkar sound, sauti kenan, yana nan a cikinmu. Kuma ko mun dadewa sai an yi ta amfani da shi. Koyi ni abinda zan ce shawaran da zan bayar shi ne a inganta shi. Abinda nake nufi a inganta shi in such a way that you know shi sautin a nan gaba za a yi amfani da shi a iya isar da sakon da na can gaba, matasa da za su zo na can gaba in suka ji shi za su amfana da shi. Kin gani an isar da sako kenan yadda zai amfana al'umma gaba daya.
To ya kake kallon karbuwar yanayin sauti a mu wannan yanki namu, kamar ma a ƙasa Najeriya, idan ka kwatanta shi da sauran ƙasashen da suka ci gaba?
Ai in gaya miki, wato shi Allah da ya halicci Bahaushen mutum, sai ya halicci Bahaushen mutum da san sauti. Shi ya sa ma tun da aka fara samun ci gaba Bahaushen mutum ya kama radio. Yanzu kowane a ko'ina za ki je ki samu Bahaushen mutum ko Bafulatani yana tare da rediyonsa, kuma zai baki labarin abin da yake faruwa a duniya gaba daya, wanda bai taba barin Kano ba, bai taba barin Katsina ba, bai taba barin Sokoto ba, amma zai baki abin da yake faruwa a Ingila. Saboda me? Ya saurari sauti a radio, ya samu information din da wato ilimin da wani ma bai da shi, kuma power din da Allah ya ba mu kenan. To kin ga wannan ilimin ko kuma wannan yanayin da muka tsinci kanmu yasa dole batun inganta ya muke ma mu'amala da sauti ya kamata mu ƙara kallonsa sosai. Masu matakin ilimi, masu matakin gwamnati kenan, masu matakin izza da iko da ruwa da tsaki ta al'amuran yau da gobe da al'umma, ya kamata su kalle shi su gane cewa wannan abun ya kamata a zo a saka shi ta sigar da za a amfana da shi yadda ya kamata.
To sai ƙarshe shin wani shawara Malam Habib zai ba ma kila matasa waɗanda suke da baiwa ku basira da mako kwaɗayin shiga harkan da ya shafi sauti? Na san ana samun kuɗi a ciki ko?
Don
daga gani? Daga gani kai mai kuɗi ne.
Aha, kake faɗa haka. Na dai ƙoƙari. Amma dai ni abin da nake gani, idan aka tambaye ni wace shawara zan bayar, abin da kodayaushe nake faɗa shi ne yanayin yadda na tsinci kaina. Na tsinci kaina wato ina ƙoƙari na zama likita ne a rayuwata, fa abin da nake so na zama sai likita. A gidanmu gaba ɗaya kowa aikin media yake yi, kaɗan daga cikinsu ne suka je suka shiga wani harkan, amma kusan kowa yana aikin jarida ne, aikin gidan TV. Sai ni na taso na ce kawai ina so na zama likita ne. So wannan dalilin ya sa ni na dage na je na dinga karanta physics ne, su chemistry ne, su waye biology da sauransu. Amma cikin ikon Allah, bayan na je University of Jos na yi remedials, sai na tsinci kaina na komo ina so kuma yanzu na yi music. Harkan kawai abin da ya sa kuma nake so na shiga, ina so na isar da saƙo, saboda yanayin yadda na ga kaman matasa ba su kallon wasu abubuwa da suke faruwa a society din mu a matsayin komi. But sai ina so na ce musu, kuke ga abin da ya kamata ku yi don ku inganta rayuwarku. wannan dalilin ya sa ni saboda ina so na isar da sako na koma na je na karanta mass communication TV harkar jarida. So da naje ina karanta harkar jarida sai ina tambayan kaina to ni da nake so na zama doctor me ya dawo da ni wannan harkar anya bi kamata na watsar da shi ko na koma na je na ci gaba da karanta abin da nake sai kawai muka fara yin wani course away theories of mass communication. So a cikin irin wannan theories din da nake karantawa sai sanin da na gano cewa komai fa da mutumin nan yake yi Bature duk abin da Bature yake da akwai ilimi a cikin sa kuma ya zauna ne ya tsara shi ga manufar da yasa yake yin abu kaza. So sai na fara tambaya kaina shin a cikin mutane nawa ne suka san manufar da yasa ake yin abu kaza a misali kawai a nuno mutum ya zauna a gidan TV da tebur a gabansa ko da labarai yake karantawa da akwai manufa a wajen to me yasa aka saka wannan manufar. To sai na ga a to idan mu bamu da ilimin menin za a iya mana illa. So gwara na zauna na karanta. So kin ga dalilin da yasa ni na zauna na karanci wannan abun kuma yau nake amfani da shi alhamdulillah na isar da sako yadda ya kamata.
Kuma tasiri
da ya kamata aljuna kuma yana ce. So shi yasa nake so na bawa matasa shawara duk inda ka tsinci kanka da wata baiwa to Allah ya san dalilin da yasa ya baka wannan baiwa. So dole kai amfani da wannan baiwa dan ka inganta al'umma ba wai ka lalata ta ba kuma ba wai kawai ana so kai tunani daidai irin mutanen da kake tare da su bane a'a ka dinga tunanin shin ƴaƴanka ko jikokinka idan ka haife su me za su zo su tarar
kai wato kai abin da za a amfani da shi a gaba kuma ai alfahari da kai
yawa. So dole matashi in dai Allah ya baka baiwa ba wai kawai ta harkar sauti ba kowace irin harka ne sai kai amfani da wannan baiwar yadda Allah ya tashi ka wata rana ya tambaye ka shin wannan baiwan me kai amfani da ita zaka ce ga yadda nayi kuma duk da cewa mun san tara muke kuma cika goma ba
haka. To muna godiya sosai da wannan dama da ka bamu kazanta da kai a cikin shirin.
To Allah ya sa sako ya isa.
Shirin Dabu sabulle ga filin mu da kwalaba a jihar Kaduna inda wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato ba da bakuwa.
Sauraro barka mu zaki sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke. A yau ma muna tare ne da malama Maimuna Hayatuddin wanda za ta yi mana kwalam da magwalashi. Yau dai za mu yi abin da ba a faɗa a gaban sarki wato da kuwa. A gaban sarki mami yake cewa ne ya jami muna
To a gaban sarki ai ba daman ki ce da kuwa. Eh sai dai ki ce ranka ya dade.
Oh sai da kin ji ga abun tabawa. To shikenan.
Ai ba ka ci fada ba.
To na dakuwa dai dai daga cikin abubuwan taba kalashin mallam Bahaushe ne wanda ake yi da kayayyakin gargajiya na gida. Maimuna ake yin shi wannan dakuwa kuma da me ake bukata?
Ita dai dakuwa ana yin ta ne da aya da gyada. Sai kayan kanshi da siga. Wasu kuma sukan yi da masara, wasu su yi da kaura dawa. Duka ana yi.
To sai ake yin wannan
dakuwa. Amma ita dai dakuwar aya ita ce ta saraki. Saboda zaki ga yawanci mai sarauta zaki ga dakuwar ayan ake mishi. Uwar gida in za ta yi dakuwan aya ne, to za ta tanadi ayanta. Dan misali kina so ki yi dakuwan aya kaman ayan ki mudu ɗaya ne. To zaki samu gyadan ki kaman gongoni biyu.
To ba kai mu koma kan shi ita kanta ayan. Ina mun san aya kala-kala ne. Wani iri ake aka fi bukata?
To kin ga da an fi yin dakuwa da bakar aya. Amma yanzu ana yi da kowane irin aya amma banda rugurugun nan.
Banda manyan aya katsina.
Yawwa sai dai kananan. In uwar gida ta sai kananan ayanta kamar loka daya sai ta sai gyadanta kuma danye gongoni biyu tsaba. To uwar gida za ta zauna ta wanke ayan nan ta rege shi ta fitar da kasan da ke cikin sa. Sannan sai ta shanya. Sai ayan nan ta bushe sai ta zo ta sa ta a tukunya ko kasko ta soya ta.
To ba ta tsoro ko ko dai
soyawa za ta yi zaki ji yana kanshi amma kai ki bari ya kone. Idan yin ayan nan kika soya ta sai ki sake ta. Sai ki kawo wannan gyadan ita ma. Sai ki soya gyadan. Ita ma gyadan zaki soya ta ne yanda zaki kaman a ce ko zaki kuli ko wani abu saboda zaki murmushe ta.
To
ki sheke bawanta. To idan uwar gida ta yi wannan sai kuma ta tanadi dan kayan kanshinta da dan barkuninta in tana bukata. Shi ma su za ta fara sawa a turmi da daka. Yanzu idan uwar gida na son ta yi dakuwa akwai a cikin sauki, to ya kamata in ta soya ayanta sai ta kai injin. Injin zai nika mata zai ba ta gari. To wannan gyadan in ta daka kayan kanshi sai ta zo ta fara sa gyadan. Bayan ta daka kayan kanshin sai ta ci gaba da dakawa. Idan gyadan nan ya dauku kin tabbatar ya dauku sosai sai ki dauko ayan nan ki zuba a kai
cikin garin aya
cikin ga gyadan nan. To haka zaki ta daka zaki ga yana sai ki sa sugan ki tukuna kafin ki sa ayan.
Shi wannan ba a dafa suga?
A'a, tsaban sugan zaki dauko ki sa ki hada da gyadan kina dakawa. To idan suka hadu suka dauko sai ki dauko ayan nan naki gari sai ki zuba sai ki ci gaba da daka shi yana zaki ga yana juyawa yana mai ku
haka ne mai ya fara nuna kalansa
sai mai kwannan shi zai ci gaba da
haɗa ne haka.
To da kin ga ya haɗa zaki ga ya fara dunkulewa to sai ki cire tabaryen ki sai ki
kamar fara haka
kuma ki cura shi kamar yadda zaki cura fura.
To haka yanda duk kake so haka zaka same shi
eh. To haka shi ma in na masara ne zaki soye masaran ne kin ga maimakon wancan gyadan shi ma dai zaki hada da aya ne. Idan dawa ne shi ma zaki soya dawan ne sannan ki soya ayan sai ki hada. Shi ma zaki iya kai ai miki gari idan ba zaki sa aya ba zaki yi masara ne kawai da gyada. To ita ma in kika soya ta nika ta zaki gyadan ne zaki daka.
Amma dai ana sa dan sa kayan kai.
Amma ana sa kayan kai.
Kuma shi suga ba soya ake ba zuwa ake a
daka. Ake a daka eh.
To kuma shi ma ana iya kaiwa wa amarya ko kuma na
tsara ba. Za a iya kaiwa ma amarya ko baki ko kuma kaiwa irin yanda iyayen mu ke cewa da zaki kai ma wani sarki ko wani hakimi.
Na girmamawa.
Na girmamawa.
To da fatan za a gwada shi ma wannan na gwada shi irin na mallam Bahaushe mai suna dakuwa wanda ba a fadi a gaban sarki.
Masu sauraron mu da haka muka ka karshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya. Yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari.